gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a tashar BOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya kama mu a kodiyo shi ake bukata a sadarwar internet. A BOAHausa.com ko kuma sashen Hausa.com masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Daula Salim.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 9 ga watan Janairun shekara 2019 shirin namu zai yi magana ne akan zaben shekara 2019 da ke karatowa.
Akwai kasar duniya da aka mucin amana irin na Najeriya ba, kamar wanda gwamnatocin waɗannan shekarun 16 suka yi ba.
Ka tambaye su, ai na faɗa maka ba gaskiya cikin wannan, domin inda akwai gaskiya da ba za a ce har yanzu abinci na da tsada ba.
To Amina, kamar yadda duk muka sani yanzu a Najeriya ana ta hada-hadan campaign, duk jami'in sun zage damtse wajen yakin neman zabe. Don haka ne a yau zamu saurari muhimmiyar tattaunawar da Aliyu Mustafa Sokoto yayin da shugaba mai mulki dan takara kuma a ƙarƙashin jam'iyyar APC Muhammadu Buhari, sai kuma dan takara a ƙarƙashin jam'iyyar PDP Atiku Abubakar wazirin Adamawa, domin jin abin da suka tanadar wa Najeriya. Sannan kuma muna tafi da ra'ayoyin jama'a akan ƙuri'u su a zabe mai zuwa.
Yanzu dai bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce me kuke ganin ya kamata a maida hankali akai a zabe mai zuwa, cancanta ko jam'iyya? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsa mu ta farko a yau ta fito ne daga Musa Hadarin Asuba da Magaram, inda yake cewa yau da gobe sai Allah. To ai wannan ba sai kun fada ba, za a bi cancanta kawai.
Sai kuma amsa daga wurin Shehu Adamu Rijau, inda yace ai amsar a fili take, batun jam'iyya bai mata so ba, babu abin da ya kamata a mayar da hankali akai sai cancanta da dacewa, domin a baya mun bi jam'iyya, ƙarshe kuma muka dawo muna cizon yatsa.
Sai Sani Muhammad daga Karmo Abuja, inda yake cewa salam yau da gobe sai Allah, gaskiya zabe mai zuwa, za mu bi cancanta ba jam'iyya ba.
Sai kuma amsar Isa Kwafsi, inda yace ni a gani na cancanta yafi jam'iyya, don haka cancanta zan zaba ba jam'iyya ba.
Sai Comrade Ahmad Sale na Fada, inda yake cewa salam yau da gobe, hakika ya kamata ƴan uwa matasa da ma iyayen mu mu maida hankali wajen zaben mutumin da ya cancanta, domin yanzu an sha mu kuma mun warke.
Amsar mu na gaba kuma ya fito daga wurin Rilwanu Sa'idu Gayari, inda yace a hakika mu ba ruwan mu da jam'iyya, duk inda mutumin kirki yake to can za mu yi.
Sai Umar Tijani Yusufari, inda yake cewa hakika zabe mai zuwa, muna fatan zaben cancanta ba dan komai ba, sai dan mu samu shugabanni adalai.
To sai kuma amsa daga wurin Murtala Ibrahim Zangon Daura, ina da ra'ayin zabin cancanta, amma da naga babu kyakkyawar manufa jam'iyya zan zaba.
Sai Zaharuddin Umar Abdullahi Bichi, inda yake cewa salam yau da gobe, cancanta ba jam'iyya ba, shi ya kamata jama'a mu bi a kakar zaben bana, muna roƙon Allah ya zaba mana shugabanni na gari, kuma ai zabe lafiya a gama lafiya.
Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga wurin Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe, inda yace ai ko tantama babu, duba cancanta shine abu na gaba a zabe mai zuwa.
To mun gode, ku ci gaba da amsa mana da tambayoyin mu a koda yaushe muka tambaye ku. Madalla, yanzu bari mu ji ra'ayoyin jama'a akan yadda za su kada ƙuri'unsu a zabe mai zuwa.
Sunana Comrade Ali Atahiru, Secretary General Committee for the Defense of Human Rights, wato Committee kare haƙƙin dan Adam na nan jihar Kaduna. In ka duba wannan zabe da za a yi na shekara 2019 ya sha bamban da shekara ta 2015. Saboda haka waɗanda za su zaba za su duba cancanta ne mutane na gari ƙwararru waɗanda za su cika musu alƙawurkan da ya kamata in sun dauka su cika. Wannan zabe da za a yi zabi ne wanda zai nuna tasirin jam'iyyar da tazo da mutane na kwarai, jam'iyyar da tazo da mutane waɗanda suke sahihai, waɗanda za su iya cika alkawari, waɗanda suke da kima, waɗanda kuma in an auna su zaka ga a ma'auni na mizanin cancanta za su kasance. A wayannan ƙuri'u da aka ce an samu za su yi tasiri idan masu su sun fito sun yi zabi, amma in masu su ba su fito sun yi zabi ba tasiri. Fitar zabe shine tasirin katin zabi, saboda haka za a bi abinda jama'a suke so sai ƙuri'un su yi tasiri.
Sunana Alhaji Ahmed Tukur Marafa, wanda aka fi sani da dan ƙwairo. Ai maganan zabe za a yi zabe, a'a ba za a yi sak ba, ba za a yi jam'iyya ba, za a yi mutum ne. Saboda wannan mun yi sak din nan ba abin da ya haifar mana da shi sai mummunan abu, za mu yi mutum ne. To wanda suka yi rijista in dai suka zo suka karɓi waɗannan ƙuri'un, to in Allah ya suwa da za a samu ci gaba, za a samu canji fiye da inda baka bato.
Sunana Muhammadu Lawal Daudu. Ya zama dole ga 'yan Najeriya su yi sak, saboda wancan sak din da muka yi, mun yi wancan sak din bai haihu mana da mu ido ba, kaga dole mu samu wata jam'iyya ita ma wadda za mu yi sak. A wannan sak din da za a yi na yanzu ba irin wancan sak din ba ne. Wancan sak din sun ga abin da sak din ta yi musu, mu kuma za mu yi wannan sak din ne wanda ya dace. Mutanen da muke gani su ne na gare na kowa, su ne za mu yi sak da su, ba irin wancan sak bana na guguwa kara leda duka ta hada ta yi wancan sak din. A to mu wannan namu na sak din na wannan shekara 2019 ba irin wancan ba ne. Idan masu ƙuri'a suka zo suka jefa ƙuri'a shi ne zai yi amfani. Idan aka ce kun zo kun yi registration kuma ku zo ku jefa ƙuri'a ba, ba zai yi amfani ba. Don haka ina kira ga waɗanda suka je suka rijista ɗin nan su zo su jefa ƙuri'a su ga inda zai su kasu tudun mun tsira, inda za a ci nasara, inda za a zo a yi musu aiki baje-baje a Najeriya.
To mun ji ta bakin jama'a, yanzu bari mu je ga tattaunawar Aliyu Mustapha Sokoto da shugaba mai ci Muhammadu Buhari ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC.
Kun kaji ga hanyar da akwai ke da cancanci da rashawa a Najeriya, kuma baka iya zama shugaban kasa ba ya zama yana ko'ina. Saboda haka ya za ka yi ka ci gaba da wannan yaƙi kuma ka samu nasararsa? Kana jin za a yi magance shi kwata-kwata kuwa?
A'a, magance shi ni dai abin da zan ci shi ne duk wanda aka samu yanzu ba har sai ma ake wai babu gosulo ba, wato babu tafi a hankali ko ya tafi ina tafi a hankali. Da na zo ina sauri ni ga yadda aka yi da ni. To yanzu wannan hanyar da na zo ina jinta ita ce hanyar da wannan tsari na demokradiyya na jam'iyyoyi daban ya yarda da ita. Shi ne idan mutum ya riƙe wuri aka samu laifi, abu kadin maganar ta bankunan shi, ta kamfanonin da ya yi, ta abin da yake da shi, gidaje a Abuja ko a ƙasar sayan waje ko a wani dabu ko su kamfanoni da ya saya ko motoci da ya tara. Ai ƙungiyar cin hanci da rashawa ai suna faɗi a jarida, nikan gani suna faɗin abin da aka samu.
Izuwa zan ka da shi kudin nan mai za a yi da shi ne an gama tare da abin kana su ne mai za a yi da su.
A'a, ai ka samu za a yi, ai tuntun mu waɗanda abin da ake da shi. Waɗannan ayyuka da muka ce muna yi hanyoyi da na ƙasa da na dogo da kuma na wuta, ai kudin da muka samu na tsarin tafiyar da ƙasan kamar yadda ka faɗi kai tambaya a baya. Kudin ba su isa ba, ai wurin wannan kudin ake ɗauka ana bada su. Amma muhimmancin abin shi ne za a nuna daga bankin tarayya inda aka kwato wannan kudi inda aka sa su, saboda mun yi doka cewa duk kudin da gwamnati ta samu a sa su a account guda ɗaya, ana kiran shi da turanci TSA, Treasury Single Account, wato wurin aje kuɗi na gwamnati guda ɗaya, inda duk in aka samu kuɗin gwamnati sai an kai su a wurin. Saboda a san abin da ke shiga, to dole za a iya bin kadin kuma abin da ke fita.
Wani abu da ke ɗaurin mutane kai shi ne baka daina baiwa gwamnatocin jihohi kuɗaɗen da ka sa ba su kowane wata ba, amma da yawan sa'in zuwa sai ga albashi.
To ai gwamnonin ai su mutanen ai gwamnonin suna so a zaɓe su ko? to wanda ya musulunci kada su zabe shi. Wannan tsari ni abin da yake damuna rashin tausayin wasu gwamnati. Ya za a yi a majalisa na shafaɗi majalisan nace ya suke yin barci idan mutanen da suke aiki a kamfanonin karkashin su za su kwana su ya ake su yi barci idan mutanen nan ma'aikatan da ke karkashin su ba a biya su ba suna da gidaje suna da iyali su biya kudin haya ba abinda za su ci da yara kusan babu kudin makaranta kudin zuwa asibiti da sai ake suke barci har da saliba wani irin tunani suke da shi
amma in kaje idan ba sa biya albashi da kudin da kake ba su akwai hanyar da gwamnati ta tare ta ma za ta horar da su wajen gwamnati
to ka san a tsarin dokar kasar nan kaso uku ne akwai tarayya akwai jiha akwai karamar hukuma to kowanne akwai yadda ya kamata ya kashe kuɗin da suka shiga baitul mali ya kamata waɗanda suke so su bi kadin abin da gwamnati ke yi su samu lokaci su fahimci dokoki sannan su fuddo su yi kuji akan masu yin banna ni ba zan tsaya sai na sami laifin gwamna ba kafin in yi taimako a biya bayan Allah albashi su ci da iyalinsu su rike gidajensu ba amma kuma ina bin kadin doka abinda ya kamata a basu ta hanyar doka abinda ya kamata su kashe shi ma ana bin kadin shi amma hanyar abinda na fahimta shi ne wato da aka zo aka ciccire mutane ba ta yiwuwa a cire duka masu cin hanci da rashawa da laifi saboda idan mutum ya fito daga jami'a ya yi abinda na bautar ƙasa NYSC ya zo ya kama aiki a gwamnati misali shekara ɗaya biyu uku hudu biyar ƙarƙashin azzalimi in ba ƙarfin imani gare shi ba Allah ya taimake shi ma sai ya shiga layi.
Mun magana ta tsana zuke abu na biyu da kai kanka akan sai ran kai da dai kwanan ba jaridu suka ce ta ce shanin tattalin arzikin Najeriya na cikin wani mawacin talbi a yanzu ba sa abin da ake nufi da wannan ba
eh to ai na yi bayani wannan abin da nake nufi na gama abin da Najeriya take samu daga 1999 zuwa 2014 amma ku dubi abubuwan da mutane suke dogara da su akan aiki ne da kullum da hanyoyi da layin dogo da wuta cikin shirin nan ne aka yi da su da muka zo kuma aka saki yan ta'addanci man maimakon miliyan 200,000 aka maido rabin miliyan kuɗin shi suka faɗi ga dala 100 zuwa dala 28 sannan ya koma 37 38 zuwa 40 sannan ya hau sama zuwa 50 da wani abu amma duk da haka a lura a ga abin da muke yi su mutane waɗanda suke tafiye-tafiye kuma suna jin rediyoyi daban suna kuma zuwa kudu suna ga irin ayyukan da ake yi wasu hanyoyin kamar daga nan zuwa Onitsha daga nan zuwa Port Harcourt da dawa masu motoci za su gaya maka tun lokacin Abacha na PTF wanda yayo na zanna na rara kudin mai tun lokacin nan ba a taba su ba layin dogo kuma sun san an ma kashe ya mutu wuta kuma ai babu wutar saboda haka waɗannan cin amana ina so bayin ƙasa akwai ƙasar duniya da aka mucin amana irin na Najeriya ba kamar wanda gwamnatocin waɗannan shekarun 16 suka yi ba tunda wannan abubuwa na ce duk wanda yake yi zaton akwai shari abu ne ya je Turai ko Amurka ko Asia ya ga ya samu ya lissa ya ga yadda ake fidda mai da biyan da ake wa Najeriya ina kudin suke ni muka iske
a kasafin kudin da ka gabatar a majalisar dokoki an yi lissafin cewa kasafin an dogara shi akan sa ran gangar mai za a saida ta kan dala 60 sannan kuma canji akan naira 300,000 kana jin a haka din a sabuwar gwamnatin da za a shiga wannan zai rike tattalin arzikin Najeriya kuma ba ka damar gudanar da ayyukan da ka lissafa a cikin kasafin.
To ai na yi bayani cikakken bayani a inda muke yanzu kuma a inda muka nufa. Inda muka nufa din nan mun sashi a lissafin kamar yadda ka faɗa tono mai miliyan 2,300 akan dalar Amerika 60 kuma a kowace dala akan naira 300,500 wannan shine to in za ka yi lissafi ba ni so in ce lissafin duniya muke to tafiyar da gwamnati dole a nuna mutane hanyar da za a bi a sami kuɗin da kuma yadda za a kashe kuɗin kuma mun nuna batun hanyoyi da tsaro da biyan ma'aikata da samun wutar lantarkin ita da sauransu a kan wannan idan muka kasa samun abin da muka yi niyya a kan shi to sai mu duba mu ga ina ya kamata mu rage kuma akwai ƙasashe masu taimaka mana kamar China suna yin wasu hanyoyinmu na mota suna yin hanyoyin dogo kuma hanya ruwa na Mambila dam-dam na Mambila kamar na kakanyi sun yadda za su yi amma mu bada 15% na tsohon tabi wato mu ba su wannan su fara da shi su za su cika sauran bashin Najeriya ta biya cikin shekara 20 mai zuwa da ruwa kaɗan a kan shi to waɗannan hanyoyin su za mu bi idan muka kasa samun tono mai da saida shi mu kasa tono man na miliyan 2,300 a kan kuma dala 60 to saboda haka sai mu duba mu ga abubuwan da aka fara yadda za a rage su ya zama na mun cima manufa akan abubuwan da ake samu
kuma a cikin kasafin naga an ce an keɓe kamar rubuyi ɗaya na kasafin kuɗin baki ɗaya wajen biyan kuɗin ruwa na basussukan da aka ci
to kaga waɗanda suke saurare kuma suna so su san abin da ake ciki ayyukan bashin da ake biya ai ba wannan gwamnatin ta ci bashin
madalla yanzu bari mu ƙara koma wajen Aliyu Mustafa Sokoto domin mu ji ta bakin wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP
kai da akwai cin hanci da shi akwai matsalar cin hanci da shi a Najeriya
ai akwai mana kamar yadda yake ba kowanne ƙasa har ƙasan guma
ba ya za a daita
sai ai maganin ta
yeah
a da yawa kuwa
isanin ce kamar ya bayan misalin matakan da zaka dauka sun ki mutane su je
kan na daya din
matakan da zaka dauka
kamar yadda na faɗa kamata gwamnati ta yi niyya ta tabbatar da yan ƙasa sun samu wadata ta hanya daban-daban ko me sana'anka in sana'a kake a tabbatar da ka samu wadata wajen in aiki kake a tabbatar da ka samu in baka da aiki a tabbatar da an ƙirƙiro ayyuka ko kuma sana'o'i ko kuma basussuka an baka
amma yankin nasa akwai ma cewa dalilin da ya sa can ci da shawa ke yawa don doka ba ta aiki ne kai da haka
dokoki akwai su
akwai sama suna aiki
me zai hana su yi aiki
cewa ake manya ba su takwa zan ka duba
yanzu duk manyan da ake daurewa din nan
amma in an kwatanta yawan zargin da ake na cewa ana sata da can ci da shawa zaka dauka cewa yawan mutanen da ke kurkuku sun fi yawa fiye da wanda suke cikin yanzu nan
eh to ni dai na sani dudai wani wanda aka samu da laifi ana yin ana bincike shi kuma ana kai shi wajen shari'a ni shari'a ta daure shi shikenan
mai magana a America sun ce ba ka yi zuwa America
to me zan je ma in yi American ne tukun
wai me yasa ma tukuna ina son san sarsar da wanda magana an ce baka ni na san ka zama America na sani na san mutum da kai zama America amma yanzu gaskiya ne ba za ka zuwa America ba
me zai hana ni zuwa
yasa dan shiyo mutane magana me yasa ake jin ba za ka zuwa America sun ce in ka je America za a kama ka kai laifi kai me yasa
to ina laifi ka ba ina ne ba za a kama ni ba mutanen Najeriya nawa aka kama su a Turai ko kuma a Ingila ko a waɗansu kasashe don sun yi laifi a waɗansu kasashen ni me yasa ba za a kama ni ba
amma gaskiya ne ba za ka zuwa ba
ni ban ga dalilin da zai yana ya
abin
da
zai za ka je nan
nan ba da niyya zan
nan ba da jawaba
ba da dadewa ba
ka taba tuntuba ofishin jikalancin America neman visa ka taba America
kai na taba
sun ce za su baka
sun ce za su bani
sun zo baka za ka je
in sun bani zan yi
ka je ka dawo ka duk maganar da mutum
to san dili da me yaushe aka ce sai mutum ya je America zai zama shugaban Najeriya yaushe aka ce a wace doka don me mutanen Najeriya za su dami kansu duk ko
mutum wasu na cewa ana kirkiro wannan magana ne domin a nuna kana da wani tabo
tabo wai bai tabo wai bai da tabo wani dan adam ne bai da tabo
in baka je America nan ba za su dauka cewa lalle gaskiya su ne ba za ka ci tabo abinda suke ta cewa amma suke ta cewa kenan so kila sai ka je din nan sannan za ka wuro da musu wannan matsalolin
wannan kuwa magana
za ka je
ne ba ta dame ni ba
kafin ka zama shugaban kasa ko ban ka zama shugaban kasa
ina dai ina tunani har yanzu
to mun je ga wasu maganganu ka dauki ma'aikata dabbai suna aiki a wurare daban-daban a Adama da a kamfuna daban-daban ga jami'a kai da sauransu so ta yaya waɗannan abubuwan za su tasiri in abin ka samu gwamnati ne ka gudanar da ita tunda ka saba daukan ma'aikata dama
ina ji kwarewa da na yi wajen girgiro masana'antu da kuma wuraren daukan ayyuka zai taimake ni kwarai da gaske wajen samo wa mutane ko kuma 'yan Najeriya ayyukan da za su yi musamman ma waɗanda ba su da ayyukan yi matasanmu da kuma mata waɗanda suka fito daga makarantu da jami'o'i da sauransu
gwamnatin APC ta kance duk banne da aka yi a Najeriya PDP ta yi ta cikin shekaru 16 na ɗaya na biyu suna zarginka da cewa ka cika yawan canjin jam'iyya ka je ACN ka je APC ka da PDP ta bar ta ka kuma dawo cikin ta me za ka ce musu
Buhari ba ya canja jam'iyya wajen hudu
shi ma yi
to ai ba wani sabon abu wani yanci ne na dan adam a harkar demokradiyya ka je duk jam'iyyar da ka ga dama ka fita wanda ba ka so so me ya wani me ya sabon abu a ciki ai demokradiyya ne kuma yanci ne wanda tsarin mulki ta bamba ubangiji ma da ya halice ka ya baka yancin
ka canja an ba ka sani da kake
ni ma yanzu kai ba ka ba sokoto ka je kana zaune a America ba
kare kuwa
to
batun wutar lantarki ya za ka yi da ita
akwai yadda zan yi da ita kuwa wutar lantarki din nan ya kamata a dubi yanayin ƙasarmu da kuma hanyar samun wutar lantarki muna da hanyoyi daban-daban
ta fannin tattalin arzikin nan naira ta dade tana akan naira 360 da wani abu akan dala ɗaya na san an shayin alƙawura can baya da kuma yanzu ma a campaign da kuke yi dukkan ku biyu din kowa na alƙawarin cewa zai ƙarfafa darajar naira ya za ka ƙarfafa darajar naira
in sun ce za su ƙarfafa darajar naira ƙarya suke ya za a yi a ce yau farashin dala tana da matakai wajen guda huɗu ko biyar wani a ce mishi ya saya 300 wani a ce mishi ya saya 300 da 500 wani a ce mishi ya saya 300 da 10 wani a ce mishi ya saya 320 da sauransu ya za a samu a ƙarfafa naira ba zai yi ba
ba magani kenan haka za a ce
ko da kai
yawa
ni ne shugaban kasa sai in hada su duk su zamanto wuri guda
su kudaden duka
yes duk sai su zama farashin ba sai ya zama wuri guda don haka yan kasuwa na waje da na ciki kowa zai san lalle kudin naira nan fa ga yadda yake
amma suna cewa darajar shi ba wai ya dogara kan abin da aka yi a nan cikin gida ba har da sauran abubuwan da ke faruwa a kasashen
dama
suna da tasiri
dama
to ashe ana irin magance abin anan kadai anan cikin Najeriya?
Dama ba daga Najeriya yake magance shi ba sannan ya fita waje. Ai daga Najeriya yake magance shi sannan ya fita waje. Tunda zaka duba ne a waje din nan kam me ya kamata darajar kudin ku ya zamanto. Shikenan sai a bar abin nan darajar kudin kamar yadda kowanne ne zai iya saye, amma ba waɗansu suna saye a raha, waɗansu kuma suna saye a tsada ba.
To me ya hasashen ka game da harkar noma ita kuma ya za ka bunƙasa ta?
To batun harkar noma nan kuma mun samu koma baya, ko da shike gwamnati za ta ce an ci gaba, amma mu ba mu ga ci gaban da ake ciki ba. Domin me? Domin yadda har yanzu abinci da tsada yake, sun ce an samu ci gaba wajen harkar noma. Har yanzu shinkafar da suke fada farashin ta bata fadi ba, sai gaba-gaba take. Don haka ban san
kai me zaka yi.
Kuma ka gani akwai rashin zaman lafiya ko kuma rashin tsaro ya shafi manoma. Yanzu mutum bai sai je gonar shi yana noma sai a zo a kama shi a sace shi a ce sai an kawo kuɗi da sauransu.
To yasa ne sai kai ne mai zaka yi.
Ini ne abin
da sauko da farashin kasa kuma a samu abinci.
To tilas sai ka tabbata a gaskiyan din ka taimaka wa manoma
ta wani hanyoyi.
Ta hanyoyi daban-daban.
Kamar?
Ba da su abin da ake cewa koya musu extension services ne, sannan kuma da ba su bashi mai rahusa.
Amma duk wanda ta yi fata na yawan ina
gudu. Ina to sai mu gani a yi. Idan ana yi kan me ya sa har yanzu kudin abinci da tsada
yake. Wasu ce ana fita da shi zuwa waje ne.
Ƙarya ne. Ba sun rufe iyakoki gaba ɗaya ba. Ai sun suke da jami'an tsaro.
Amma kan iyakokin mai excellency ka san yadda suke, a buɗe suke.
To idan dai suna da niyyar aiki za su hana abincin nan fita.
So fitan da abincin ne yake sa tsadan shi ko me yake sa
tsada? Ni ban yarda ma abincin nan fita ba, yaje ina to ina abincin
ne yake sa tsadan kenan.
Ka tambaye su. Ai na faɗa maka. Ba gaskiya cikin wannan. Domin inda akwai gaskiya da ba za a ce har yanzu abincin na da tsada ba. Tunda na ɗaya sun kama iyakan ƙasan gaba ɗaya.
Na'am.
Sun kulle sun rufe.
Sun ce sun yi haka ne don su taimaka manoman cikin gida.
Da muke samun abinci da arha kam an rufe duk
daga waje ake shigowa.
Daga waje ake shigowa. Ana noma ma fiye da yadda ake yanzu. Domin akwai zaman lafiya.
Saboda
haka za ka je gonan ka ka wuni kana noma ka dawo wani bai zo ya sace ka ba.
Saboda haka batun bunƙasa za ka bunƙasa manoma za ka ba su suka.
Za a ba su suka kuma za a dawo da zaman lafiya. A tabbatar da ba wani wanda zai je gonan, a tabbatar don ka je gonan ka ba za a je a sace ka ba.
To madalla Amina a cikin ji dai daga ƙarshe abinda abin nan Alhaji Atiku Abubakar ya ce kuma kin ji na shugaba Muhammadu Buhari. To ke a ganin ki me ya kamata din jama'a su bi, cancanta ne ko jam'iyya ne?
Saboda yadda ake ta hari na wannan lamarin ya dore min kai. Amma gaskiya ƙarshen shi cancanta kowa ya bi abinda su ce shi ya ce mishi ya zaɓi wanda yake ganin.
Bayan da ake ta hasashe cewa PDP sun yi mulki shekara 16 ba abinda aka
gani. To maganar gaskiya shekara 16 me aka gani, an ce wannan ma ba abinda aka gani.
To haka ne gaskiya mutane kawai yana ƴan ƙasa ma ba iya mana.
Amma waɗanda suka gani sun gani. Za ki ga wasu za su yabi mulkin PDP, wasu za su yabi na wannan na APC da ake da shi yanzu. Saboda haka
kawai dai ya kamata ne a matsayin mu na ƴan ƙasa duk wanda Allah mulki dai Allah yake bada,
kuma Allah yake bada
wanda Allah ya ba mulki a dauke shi hannu bibbiyu a kuma mara mashi baya domin a samu ci gaba a ƙasa.
To jama'a duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yau, a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown sai injiniyan mu na yau Mr. Chan sai abokiyar aiki na da ke ne gabatar da wannan shiri
Auna.
To Amina Bahari Auna ko sai ni da Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu.